بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا هدوا وانا سافية ترانا لتنن وديتش سافية رتايا ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Maris shekara miladiya ta 2024 daga wannan masallaci namu na makarantar Darul Hadisi Salafiya dake Zaria a Nigeria, inda muke karatu a majalisar Ramadana na shekara ta 1445. Wannan shine darasi na biyar insha Allah daga littafin wato mafahimu yajibu an tusaha, wato akhta'un wa mafahim yajibu an tusaha, wasu kurakurai da fahimtoci da ya zama wajibi a gyara su game da al'amarin watan Ramadan. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin wanda zamu dace da dukkanin alkhairai da suke cikin wannan wata, yadda muka farkon sa lafiya, Allah ubangiji ya sa mu ƙarshen shi lafiya, Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah zai yanta, Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah muna roƙonku kuma ka ba mu ƙarfin gwiwar aikata ibadoji waɗanda za ka karba a wannan wata, Allah ya sa mu dace. To kamar yadda aka sani, shi wannan littafi Malam Abu Ammar Ba Musa yana ambatan mas'aloli ne waɗanda suke sun shahara, kuma ya zama cewa mutane suna fahimtar su a bisa kuskure sabanin abinda ilimi ya hukunta, saboda haka yake tattaunawa akan su. Za mu tashi akan mas'ala ta biyar da ya ce, ma halu hadithi shahru ramadana awaluhu rahma wa ausatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Menene matsayin wannan hadisin da yake cewa watan ramadana farkon shi rahama ne, goma ta farko rahama, goma ta tsakiya gafara, goma ta ƙarshe entatawa daga wuta? Me matsayin wannan hadisi? Wannan lafazi ne na wani dogon hadisi wanda ya zo a cikin wata huduba da aka danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa yayi wata huduba a ƙarshen watan Sha'aban, kamar irin jiya kenan 29 ko 30 ga wata, sai yayi huduba yana wa mutane bayani akan abin da suke fuskanta na watan Ramadana da falalar da ke cikin shi da alherin da ya kamata su kokari su samu. To a ciki sai aka ce ya faɗi wannan magana cewa sharu Ramadana awwaluhu rahma wa ausatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Wannan hadisi ne mashahuri a bakin mutane. Malam yace aljawab, amsa wa minallahi astamidu al'auna was sawab. Ina neman dace daga Allah. Hadithu Ramadanu awwaluhu rahma wa ausatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Malam yace hadithun dha'ifun la yasihhu. Hadisi ne mai rauni, baya inganta. Sam rawahu Ibn Khuzaima wa ghayruhu an Salmana radiyallahu anhu. Al-Imam Ibn Khuzaima a cikin littafinsa Sahih Ibn Khuzaima ya ruwaito shi a cikin riwayar shi da kansa, sai ya ambaci abin da ke nuna raunatawa, yace in saha, haka yakan ce idan bai da tabbaci game da ingancin hadisi. In ya kawo yace babin da ke magana akan hadisi kaza kaza da falala kaza kaza, sai gaji yace in saha, to irin haka ya mishi wannan tabiri, saboda haka bai inganta ba. Daga Salman al-Farisi, baya ga shi Al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi a cikin Shu'ab al-Iman, haka nan Uqayli a cikin littafin shi Ad-Du'afa wal-Kabir, haka Ibn Asakir al-Dimashqi a cikin littafin sa Tarikh Wadiyat Dimashq, da wasu malaman waɗanda ba wannan ba, kaman Al-Mahamili a cikin Amali. Dukkanin isnadojin hadisin suna kekkewayawa ne ta hannun wasu mutane masu rauni. Akwai Abd Ali ibn Zaid ibn Judu'an, wanda mai rauni ne sananne a gun malamai da masu harkar ilimi. Sannan akwai kuma mai riwaya daga gare shi, shine Yusuf ibn Ziyad, wanda shi ma mai rauni ne kwarai da gaske, duk da yake ya samu mutaba'a daga Iyas ibn Abdul Gaffar, shi ma dai samma kalle a cikin riwayar Al-Imam al-Bayhaqi kuwa kenan. Shi wannan Iyas ibn Abdul Gaffar, Al-Imam al-Hafiz ibn Hajar a cikin Amali din sa yana cewa ban ma san ko waye shi ba. Ibn Hajar yace la a'rifu, ban san shi ba, saboda haka majhuli ne. Duk hadisin in aka kewaya aka kewaya, za a samu cewa mai rauni ne, kamar yadda Asyuti ya ambata a cikin littafin sa wato Jam'ul Jawami, babban littafin shi na Jami'ul Saghir kenan Jami'ul Kabir da sauransu ya ambata daga al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar cewa hadisi ne mai rauni kwarai haka al-Imam Abu Hatim al-Razi a cikin al-Ilal haka Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin alamba hadisi na 871 na al-Dha'ifa saboda hadisi ne ta ko ina malamai sun yi rugurugu da shi duk da shaharar shi a bakin mutane da kudircewar ma'anarsa da mutane suke to mai rauni ne ina fata mun gane wannan malam yace wa huwa fi hadithin tawil wa huwa hadithun tawil ya zo a cikin wani hadisi ne mai tsayi kamar da muka ishara jaa bi alfadin mukhtalifa la tasih kulluha la tasih ya zo da lafuzza mabambanta wanda dukkanin su ba su inganta ba was sahihu abinda yake ya inganta ilmance anna shahra ramadana shi dai watan ramadan min awwalihi ila akhirih rahmatun tun daga farko har karshen sa rahama ne ba goman farko kai ba wa min awwalihi ila akhirih maghfiratun tun daga farkon sa har karshen sa gafara ce ba tsakiya kai ba wa min awwalihi ila akhirih itqum minan nar tun daga farkon sa har karshen sa lokuta ne na yanta mutane daga wuta ba goman karshe kai ba Allah ya sa mu fahimta khilafan li hadha al hadith al dha'if الذي قيد الرحمة في أوله فقط وقيد المغفرة في وسطه فقط وقيد العتق من النار في آخره فقط abin da yake hakika ya saba wa abin da wannan hadisi mai rauni ya ambata da takaita rahama a farko da takaita gafara a tsakiya da takaita tsintawa daga wuta a ƙarshe wad dalilu ala anna shahr ramadana min awwalihi ila akhirihi rahmatun qawluhu sallallahu alaihi wasallam ina dalili akan cewa rahamar da ke cikin watan ramadana tun daga farko ne har ƙarshe mala yace saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abu Huraira dake cikin Bukhari da Muslim annabi yace idza jaa ramadan futihat abwabul janna idan ramadan yazo sai a bubbude kofofin aljanna ta ko ta ko ina sai a bude su ma'ana ka shine za a sauƙaƙa wa mutane ayyukan da su kai su aljanna zai zama kowa yana da karsashi yana da ƙwarin gwiwar yin abin da zai kai shi aljanna daga yau dinnan sai kaga mutum bai jin nauyin yin tilawa bai jin nauyin yin tasbihi bai jin nauyin sadaka bai jin nauyin zuwa sallar jami'i akan lokaci masallatai shi ta cika shine ma'ana an bude kofa ko mun gane mutane za su ji a jikinsu suna da wato wani nishadi na musamman na ibada wa fi riwayati li muslim qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace idza kana ramadanu futihat abwabur rahma idan ramadana ya zo sai a bude kofofin rahama ya'ani abwabul jannati wa abwabur rahma mufattahatun min awwal shahr ramadana ila akhir ma'ana kofofin rahama da kofofin aljanna suna nan a bude tun farkon ramadana har karshen sa to kaji na rahama kenan wad dalilu ala anna shahr ramadana min awwalihi ila akhirih maghfira qawluhu sallallahu alaihi wasallam hay ila yau a cikin hadisin bukhari da muslim fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Hurairah rawaito daga gare shi annabi yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi azumin ramadana saboda ya kudirce yayi imani da Allah Allah yake bautata ma wa ihtisaban ya kudirce cewa a wurin Allah kawai yake neman ladan wannan ibada ta shi ba dan mutane yake yi ba dan ya zama yayi ko al'ada ba a yana kudurta cewa neman yarda Allah yake yi annabi yace za a gafarta mai dukkanin abin da ya gabata na zunuban shi Allah ka sa muna ciki hakanan man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi a qiyamul layl wannan sallah ta ashan da ake tun daga jiya da aka ga wata har zuwa ran da za a ga wata na zulhijja na shawwal 29 ko 30 ga watan ramadan to ka tabbata cewa an yi sallar nan da kai zamu zo mu ji kuma a gaba ka tabbatar da cewa kuma an fara da kai kar ka fita sai liman ya gama kar ka ce bari kai kai iya haka bari ka tafi gida ko ka gaji ko kuma ka ce bari ka kale wuturi ka je kai a gida asara ce babba ana so kai da liman a gama da kai cikakkiya to zaka samu lada ba dan kankani ba jama'a mu kula da wannan sosai innaha ayyamun ma'dudat kamar yadda Allah ya ce ayyamun ma'dudat yanzu kafin ka ankara zaka ji ana lissafin 10:15 ana jibu sallah sai kawai zaka ga to me kai shin kai wani abin arziki ka kulalaci wani abin alkhairi koko kawai bacci kai tai bacci da safe bacci da yamma bacci da daddare ko kuma fira ko kalle kallan TV da biye-biyen Facebook wannan duka asara ce in ma har zaka yi su to ka bari in an fita wannan watan wata 10:11 dai sai kai tai amma dai shi wannan watan yi kokari ka ci moriyarsa fursa ce zahabiyya don haka ba a samun wannan cikakken lada sai ga wanda yayi kokari yayi sallan nan tare da liman cikakkiya mu kuma limamai abin da ya kamata mu makamma nasiha masu limanci shine mu dinga yi mutane sadda sadda saboda kan mu kore su kar mu zama munaffirina saboda akwai limamin da saboda shi mutane suke kin sallah idan aka san cewa baka da sauki baka da imani a wajen sallarka ma'ana baka da tausayi mutane za su ki zuwa masallacinka ka cika ruku'u ka cika sujuda ka cika tsayuwa amma kai mutane sallah daidai gurgudu wanda kowane mutum a ɗabi'ance a raunin mutanen zamanin murna za su iya bi tsakani da Allah wannan shine maslaha saboda mutane su jin shadin yin sallah babu laifi kuma a dinga caccanza salau yau ayi 7 gobe ayi 9 yau ayi 3 gobe ayi 5 dan mutane su jin shadin zuwa din in kuma an doge kullun sai an yi 11 ko 13 to a sauƙaƙa wa mutane domin tun zamanin sayyidina Umar an samu wannan sauƙaƙawa shine ma dalilin da yasa aka ƙara yawan rakawoyi idan zaka yi mutane dogaye to kai kwaya biyu ko kwaya hudu sai ka musu wuturi sai a tashi idan zaka yi takaitattu kai musu guda 8 guda 10 din ko guda 12 sai ai wuturi sai a tashi ya zama dai wato ka taimake su wajen ganin sun samu wannan falalar karka taya su lalacin ya zama da an jiyo muryarka mutum ko yana tashi sai ce kai ai wannan ne bari in zama na kawai sai an jima na ji sai an zo na karshe ko ya fara cigiya ina ne ake da masallaci na yan me ake ci musu yar faki ba yawa ba lada sai lada go za su ga now ka'ida ne sai an sauke alqurani a watan ramadan saboda kullun sai an yi izu biyu to wannan abinnan ne ilzamu ma la yalzamu dauka wa kai abinda shari'a bata lazimta bane amma idan mutanen wurin masu nishadi ne duka a ce lungu ne na alrammomi da matasa da ustazai da masu nema waɗanda suka yi da inna sallallahi galiya sai su dai amma idan akwai dattawa akwai mata akwai yara akwai masu rauni akwai wanda sun wuri suna aikin karfi bai dace a yi musu haka ba tsakanin Allah bai dace ba ko kuma sai a raba wani masallaci a yi na ƴan dagaji waɗanda suke neman koyaye ne su samu sai a sa liman a nan irin nasu wannan masallacin kuma ce to nan kuma na ƴan wato masu nishadi babu laifi dan an yi haka eh amma a tursasa wa kai gaskiya ba daidai bane eh ba daidai bane za ka ga mutane dama suna haƙura da ibada sannan kuma babu laifi idan kana da nishadin yi a gida da iyalanka kai da iyalanka a gida idan kai kana da iyali a gida kuma kai za ka iya musu limanci ko cikin mutanen gidan ko yaran gida ko wanda zai iya babu laifi ku yi a gida sai ku yi sallar ku a gida ku raya gidan da alqur'ani wannan ma ɗaya ne daga cikin salo wanda magabata suna yin shi ko kuma a wani wuri ba dole sai masallaci ba a wani wuri kamar misali kuwa da wata majalisa ko kuna da wani wata kasuwa kamar a ce kasuwar gwari ce tana ci daidai magariba zuwa isha ko kasuwar ƴan kifi ko ƴan doya da ƙwai ko masu sai da indomi inda dai ake zuwa ana ƙwalama sai da mutane suna taruwa to in an tarin a samu wani a wajen kawai a tada musalla na ashan saboda ana so ya zama ko ina cikin ƙur'ani yake ko mun gane wannan bai cikin dirar dan an zo an tada wani masallaci na ƴan ashan kawai a wani wuri da suke taruwa wataƙila kafin su bar wajen su koma masallaci zai iya zama garin haka wani ba zai iya zuwa ba wato ana so ya zama mun taimaki junanmu dan ganin cewa kowa ya samu nasibi a abin duk inda za a iya misali a cikin hostel ne a cikin campus ne a wani wuri ne da ake wata kasuwar ƙauye an je kasuwar ƙauye duk inda kuka samu kanku to a samu a tada wannan nishadin dan watan ne na nishadin ibada ina fata mun gane wannan to kuma in aka je goman ƙarshe zai zo mana magana akan goman ƙarshe in an je goman ƙarshe kuma donon kuma so ake fa in zaka iya to ba baccin dare ya zama kawai da an yi isha kawai ibada zaka ci gaba da yi sahabbai sukan yi haka ayi isha su yi ashan sai su tafi gida sai su je su sake dawowa shine at-taqib na gaya wasu tambara cewa abinda muke yi idan goman ƙarshe ta yi da an yi isha a tafi gida kuskure ne babu shi a karatu jama'a kuskure ne a daina yin ashan kwata-kwata sai dai a je a dawo kuskure ne baka taba ganin shi a cikin karatu ba fassarar mu ce abinda sahabbai suke yi idan an yi isha sai ai wani bangare na ashan din sai ai raka'a hudu to sai a sallame kowa ya tafi gida mai wanka yayi mai cin abinci yayi ya ci mai wani wata bukatar shi ya biya sai a sake dawowa sai a sake dawowa sai a sake yin kuma guda shida ko guda biyar ko kaza sai ai wutiri ana idan da wutiri kuma ya tafi a je ai sahur to haka ake yi a zamanin salaf mu kuma sai muka dauka da zaran goma ƙarshe ta yi kawai an daina yin sallah a farkon dare har muna ganin ma masu a farkon dare suna zama kasalallu ne to wannan fassarar mu ce jama'a in kuma gode taba ganta a cikin katu dan Allah ya gaya mana fassarar mu ce mu mutanen wannan zamanin dan ko a maka ba haka yake ba musamman kuma saboda ai ba kowa ne ke iya dawowa ba kowa bane to wanda ba zai iya dawowa ba idan aka yi wannan ta farkon ya samu nasibin shi in ya koma ko yayi tare da iyali ko bai yi ba dai amma ya samu wani abu saboda haka ya kamata mu ƙara duban wannan fassara mu ga aina muka ciro ta aina muka ciro wannan fassara jama'a cewa da zaran an shiga goma ƙarshe a daina yin ashan a farko a jore tare da isha'i din nan aina aka samu ta da Allah ina neman karatun to a same na'am dan haka sai yake cewa wa dalilu ala anna shahr ramadana min awwali ila akhiri itqun qawlu alayhi salatu wassalam idha kana awwalu laylatin min shahr ramadana sufirat ash-shayatin idan aka shiga farkon dare wato daren da ya wuce din nan kenan da muka wayi gari yanzu to za a sanya wa shaytanu safad as-safad shine sasari tsallake man kama laylatul qadr imanu wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi tsayuwar dare ko cikin watan ramadana yana mai imani da neman lada to za a gafarta mai zanuban shi gaba daya wannan ma riwayar abu huraira ce daga a cikin sunan tirmidhi haka ne laylatul qadri na man kama laylatul qadri wanda ya dace da daren kaddara yanzu nan a keɓance kenan can an faɗi dukkanin daren rakin sannan kuma aka ambaci shi daren shi kadai dan ƙara mishi wato abin nan ne zikiru fardun min afradil am bi hukumil ami takhsisun ta'kidun la takhsisun wato bai ana nufin kamar da wasu masu dabara yanzu suke mutum tunda aka fara azumi wani ba zai zo sallah ashan ba to amma ran da aka ce yau laylatul qadri musamman bayan an gano ni katu cewa 27 ga wata ne wannan shi ma za mu zo kan shi shin kowace shekara ne 27 ga wata ko ko yaya abin yake to sai ranan kawai zai yi sallah ranan kawai to ba haka abin yake ba a ana so ne ranan ka ƙara ƙaimi kamar yadda a cikin watan ka ƙara ibada a cikin goman ƙarshe ka ƙara ibada fiye da na sauran kwanakin to a laylatul qadr kuma ka ƙara ibada fiye da na sauran dararrakin Allah ya sa mun gane to abinda yake nufi kenan to sai kuma yake cewa wa dalilu ala anna shahr ramadana min awwali ila akhiri itqun qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza kana awwal laylatin min shahr ramadana sufidat ash-shayatin wa maradatul jin idan aka zo farkon dare na laylatul qadr na watan ramadana za a sanyawa wato shedanin aljanu shedanu su ne kangararru marasa jin magana waɗanda suke yawo suna batar da mutane waɗanda babban shedan yake rarraba su din nan su ta kai kawo suna halakar da mutane kamar yadda cikin hadisin muslim su ne shedanu sai a daddaure su a sa musu sasari ta yadda su dai ba za su yi aiki batar da mutane ba a wannan lokacin ba za su iya zirga-zirga ba saboda ka duk wanda kaga ya ci gaba da bata a ramadan to alamar shi kanshi ya zama shedani ne na kanshi yana cikin minal jannati to wannan sai din kenan amma dai tasirin wani shedani cikin aljanu ba zai samu ba malan naga ka rage wutacen mana ko mun gane wanda za ka ga ramadana ya shigo amma bai iya samun nishadin ibada ba bai iya gujewa gama garin zinubai da ya saba yi ba to wannan akwai mummunan alama game da cewa shi kanshi ya kai matakin shedan ne kenan Allah ya tsare mu sai annabi ya ce wa maradatul jin al marada jami'i ne na marad mari al marid su yake cewa marada me a marada sune al utatu kangararru al ati wanda bayan kangara kuma dan ta'adda ne akwai wanda shedancin shi nashi kawai yake ko kuma wanda shedancin shi yana chafan mutane to a cikin aljanu akwai wanda shedancin sa a cikin aljanu isu ma ana mai kallon wani hatsabibi ne na gudawa sarki shi ake cewa marada ko mun gane shedanu na musamman to su ma sai a daddawo su ila qauli sallallahu alaihi wasallama azuwa fa da manzala da yake cewa walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kullu laylati Allah yana yanta bayi daga wuta kowane dare zamu zo mu ji mas'ala a gaba shine akwai mutanen da a yanayin ayyukan da suke yi da yanayin irin abinda suke kwasawa kansa na zanubai in lissafi za a yi musu keke da keke wuta za a kai su inda ba da ramadana ya shigo ba to amma da ramadana ya shigo sai su samu wancan karsashin an riga ma an rubuta sunan sa a cikin yan wuta ana jira su mutu ne ko a kai su wuta amma da ramadana ya shigo suka samu nishadin ibada sai Allah ya sa aita yan tosu wato ana cire sunayen su daga wuta kullun za a yi ta yin wannan har ranar da za a ga wata shi yasa jama'a falalar da take cikin watan ba kankanuwa bace kar mutun ya zama wato tsiyar shi ta kai watan nan ya shigo ya fita kai mishi shiga shantun kadangare a ce yadda ka shiga haka fita ba garama asara bace Allah ka tsare mu daga asara wannan ma hadisin Tirmidhi ne da Ibn Majah da wasu su yani annal itqa minan nari min awwal laylatin fi shahr ramadan ila akhir layla za a yantawa daga wuta daga daren farko har zuwa daren karshe wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna lillahi inda kulli fitrin utaqa lalle Allah yana da wasu yantattu ranan tun daga ranar farko duk lokacin bude baki akwai wasu da za a yanta ai minan nari daga wuta wannan hadisi ne hasan al-imam ahmad ya rawaito shi da tabarani da baihaqi daga sahabi abu umamata al-bahili haka na shekul albani ya inganta shi Allah ya gafarta musu gaba da malam yace fa bihadhihi al-adillati bayanun ala anna ar-rahmata fi shahri ramadan min awwalihi ila akhiri kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa rahama da Allah yake wa mutane tun daga farkon ramadan ne har karshen sa sannan fala nuqayyidu rahmata llahi biwaqtin duna waqtin kada mu qayyade rahama Allah mu ce lokaci kaza ne kawai banda lokaci kaza da rahamar da gafarar da ainihin yantawar duka a cikin lokutan ake yi ga baki da wallahu a'lamu bis-sawab zama mun ji wannan hadisi da ake yawan wa'azi da shi to sai a daina wa'azi da shi hadisin cewa farkon shi rahama tsakiyar shi binnai tausayi kaza 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 na san wannan hadisin duk mun saba jin shi ana huduba da shi ana wa'azi da shi to ba daidai bane yana daga cikin kurakurai mashahure Allah ka gafarta mana gaba daya sai mas'ala ta shida ita ce ma halu hadisul kuhul me matsayin hadisin sanya kwalli da aka ce liyattaqihi sa'imu cewa wai an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da kwalli sai annabi ya ce to me azumi yake yayi kwalli ya nisanci kwalli amma hukumu istimalul kuhul lis-sa'im saboda haka me hukuncin amfani da kwalli kenan الجواب جاء أمسى ومن الله أستمد العون والصواب أما حديث الكهل ليتقيه السائم فهو حديث ضعيف شبهنا حديث نيم روني رواه أبو داود وغيره الإمام أبو داود يروي توشي دو ننسى دك ننسى سروي توشي كمر واتو أبنا الإمام أحمد يروي توشي أتكين مسائل ننسى هكذا ينا تشكيل تافن سنن أبي داود كما يدمك أمتا wannan hadisi yana da rauni ne saboda wani mutum mai suna An-Nu'man ibn Ma'bad wanda majhuli ne kamar da Ibn Hajar yake fara a cikin Taqribut Tahdhib haka nan kamar da Al-Imam Adh-Dhahabi ya ambata a cikin Mizanul I'tidal haka Sheikhul Albani a cikin Irwa'ul Galil da littafin Adh-Dha'ifa a lamba hadisi na 1000 da lamba 14
duka waɗannan malamai sun tabbatar da raunin wannan hadisi kafin su can baya ya haibu ibn ma'in ya raunta hadisin haka ne imamu ahmad ibn hanbal shi ma ya raunta shi da haka wannan hadisi bai tabbatar da abin da yake kokarin fada ba cewa an hana mai azumi amfani da kulli wa amma istimalul kulli lis-sa'im fa innahu yubahu lis-sa'im al-iqtihal wa huwa madhhabul jumhur asalin amfani da kulli halas ne a watan azumi da ba watan azumi ba ga wanda yake so musamman mata da sauransu ga namiji ma wanda yake so ya saka zai iya sakawa sai dai ga maza yana da kaidi ya danganta ga abin nan ga al'ada idan al'adar inda kake rayuwa ba a ganin saka kulli a matsayin aikin mata to kana yake saka yanka ha dabi'ar mata yi akwai inda idan ka saka za a ma kallan dan Daudu to anan ba za ka saka ba saboda musulunci kuma yana kula da urf musamman a game da sutura da dabi'a da makamantansu kamar yanda misali yanzu mu a nan arewacin Najeriya ƙasar Hausa lace da atamfa kayan mata ne saboda idan namiji ya dinka ya saka za a dinga mai kallon wani wanda bai san darajar kanshi ba amma kaga a kudancin Najeriya ƙasar Yarbawa mata suna sawa maza suna sawa za ka ganin limamin Juma'a da lafiyayyen lashin shi ranar Juma'a farisal kuma ana ganin yayi shiga ta karama sai sa kayan shi za ka ganin limamin Juma'a a wani wuri ma bai sa hula ba kuma ba wanda yake ganin bai kyauta ba mu ko yanzu a ce limamin Juma'a ya zo nan ya haba hula wani tashi zai fita to wannan limamin bai san mutuncin kanshi ba saboda haka musulunci yana itibari da araf dabi'un mutane da al'adunsu wanda ba su saba wa shari'a ba so da ka mu gane wannan game da kulli duk da aro ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sawa saboda al'adar su ce yake sawa to idan al'adar ku ana sawa shikenan kamar yadda aka yi annabi yana sa yana daura zani kwarjalle al'adar su ce ta mutanen makka tunda mu al'adar mu bane ba za ka saka zani ka fito ba kai ta kama cewa ai an ce annabi yana sawa ne saboda al'adar su ne ba yana sawa ne saboda sunna ta ibada ba yana da kyau mu fahimci wannan daga cikin kaidoji na yadda ake fahimtar a amali sahibu shari'a a usulul fiqi asalin sakawan halas ne ga wanda wato yake so ko wanda yake da bukata a bisa waɗancan sharuɗan yana ganin bari mu dakata nan insha Allah za mu ji amsar da malam zai bayar game da wannan mas'ala a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi